Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
to jama'a assalamu alaikum mai karanta labaran Mahmud Lalo Gana wadda aka tsara za a yi a ranar 12 ga watan Yuni tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a Singapore na nan daram a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Trump ya bayyana hakan ne yayin wata hirar da ya yi da manema labarai a ofishinsa da daren jiya Asabar. Shugaban Amurka ya kara da cewa mutane sun zura ido su ga ko ganawar za ta kankama. Yana mai cewa idan aka cimma matsaya kan kwance da murar makaman nukiliyar na Koriya ta Arewa. Hakan zai taimakawa yankin na Koriya da ita kanta Koriya ta Arewa da makwabciyarta ta kudu da Japan da Amurka da China da ma duniya baki daya. A can Koriya ta Arewa kafofin yaɗa labaran kasar a jiya Asabar sun rawaito cewa himmatuwar da shugaban kasar Kim Jong-un ya yi ne ya sa wannan zama zai kankama. Shugaban Koriya ta kudu Moon Jae-in ya gana da takwarar aikinsa na Arewa wato Kim Jong-un a kan iyakar kasashen biyu mai dauke da dimbin Dakaru. Inda suka tattauna kan yadda ganawar da Amurka za ta gudana. Wannan sabon babi na maido da tattaunawar na zuwa ne bayan da shugaba Trump ya soke ganawar ta Singapore a ranar Alhamis, amma kuma ya sake sauya ra'ayinsa kasa da sawoyi 24. Wani Bamurke da aka tsare shi a matsayin fursuna a Venezuela tun a shekarar 2016 ya komo gida kuma bayan dawowarsa har ya gana da shugaba Donald Trump inda ya nuna godiyarsa ga waɗanda suka taimaka aka sake shi. Joshua Holt mai shekaru 26 da mai ɗakin sa Samara Candelo sun yi sonin Amurka ne tare da rakiyar Senator Bob Corker wanda ya shiga tsakani aka sake su. Holt da matarsa sun kwashe shekaru 2 a tsare a ƙasar ta Venezuela tun bayan da aka tume su da laifin ɓoye makamai. A ranar Juma'a Corker ya gana da shugaban Venezuela Nicolas Maduro. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ina mai matukar farin ciki Josh Holt ya komo gida tare da iyalinsa. Za a ci gaba da barin takunkumi akan Venezuela har sai ta komo kan turbar demokradiyya. A daren jiya, John Holt da sauran jami'an gwamnati suka gana da shugaba Trump a fadarsa ta White House. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar kasar Ireland sun kada kuriyar amincewa da soke dokan nan da ta haramta wa mata zubar da juna biyu da gagarumin nasara wanda hakan babban koma baya ne ga masu fafutukar yaki da ayyukan zubar da ciki. A jiya Asabar hukumomi suka fitar da sakamakon zaben raba gardaman wanda aka yi a ranar Juma'a wanda kuma ya ba da zaɓin ko a bar dokar ko kuma a kawar da ita. Sakamakon ƙarshe ya nuna cewa masu son a soke dokar sun samu sama da kashi 66 cikin 100 yayin da waɗanda suke adawa da soke dokar suka samu kashi 33 cikin 100.
It's just incredible joy, like it really feels like we're at the
wannan wani dan kasar ta Ireland ne da suka samu nasara kenan yake cewa wannan abun farin ciki ne kuma na ban mamaki sai ina ji kamar Ireland ta bude wani sabon babi ne abinda mamaki mutuka kuri'u miliyan 1,400 suka ba masu so a soke dokar nasara sannan 744 suka zabi akasin haka wannan sakamakon farko da ya fito a cewar Prime Minister kasar ta Ireland Leo Varadkar wata alama ce da ta nuna cewa dokar da ta haramta wa mata zubar da juna biyu a kasar ta dade tana kona mutane zuciya boye kamar yadda ya fada mani ma labarai a Dublin babban birnin kasar. Asusun tallafawa kananan yara na musulunkin duniya UNICEF ya ce yara da ke yankuna da aka samu a bullar cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo na fuskantar babbar barazana musamman kan yadda za su kubuta daga kamuwa da cutar mai saurin kisa. Hukumar ta UNICEF ta ce tana daukan wasu matakai na magance wannan matsala inda da farko take hada kai da al'ummomin yankin domin yakar cutar a cewar kakakin hukumar Christophe Boldrack.
UNICEF is scaling up prevention efforts in school across all the three affected health
Ya ce hukumar UNICEF na ƙara ɗaukar matakan kariya a makarantu a duk yankuna uku da cutar ta ɓulla. Hakan ya haɗa da samar da wuraren wanke hannu 277 a makarantu, tare da faɗakar da al'ummomin Ambandaka da Bikoro da kuma Iboko da lamarin ya shafa. Kakakin na UNICEF ya ƙara da cewa a lokacin da cutar ta ɓarke a shekarun baya a yankin yammacin Afirka, an samu yara ƙanana da suka shiga cikin yanayin ɗimuwa saboda rashi da suka yi na makusantansu. Sannan aka nuna musu wariya saboda wani kusa da su ya mutu daga cutar ta Ebola, wanda hakan yana shafar rayuwarsu ta fannoni daban-daban. Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Yunkurin farfaro da ilmi a yankin Arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram da wasu tashe-tashen hankula suka daidaita ƙarƙashin shirin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin tarayya da jihohi da kuma bankin duniya zai kashe sama da naira miliyan 50 domin tallafa harkokin ilmi a yankunan karkara, inda galibi babu malami da ke son zuwa wurin aiki da kuma ƙauyuka masu nisa inda babu kayan more rayuwa. Shugaban hukumar Muhammad Bashir Suleiman shi ne ya bayyana haka a hira da ya yi da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona a Jalingo.
To kamar yadda ka san kowace program din da World Bank suke supporting, za ka samu akwai makasuwa da neman nan da taimako. Wannan taimakon specifically an yi shi saboda Northeast, a taimake Northeast da abin da ya faru da rikicin Boko Haram da sauransu. To sai aka raba wannan kashi biyu. Kashi ɗaya wanda inda in ainihin aka samu faɗace-faɗace, da kuma kashi biyu kuma inda mutane 'yan gudun hijira suka gudu suka sami wurare. So Taraba State tana cikin state inda aka gudu aka samu. To amma in ka ƙara Taraba, akwai faɗace-faɗace ma, sai dai ba ta irin ta Boko Haram ba, irin ne abin nan faɗace-faɗace ko na addini ko na ƙabila wanda ake samu, wanda shi ma tana da damuwa har ya kai kusan Boko Haram ɗin. To wannan a takaice, wannan hukumar ta zo saboda ta taimaki mutane ta fannin ilimi. Taimakon kuma guda uku, take abin nan objective ɗin guda uku ne. Na ɗaya, a samar da malamai a wuraren da aka yi fada ko kuma wuraren da suke da wuyan zuwa, saboda an fahimci cewa malamai ba sa son zuwa wuraren da akwai ko fada ko kuma wuraren da ake da wuyan zama, a ce wato ƙauye sosai ko kuma watakila yanzu kamar ta wuraren mambila ɗin nan aka samu ƙauyukan da ma mota ma ba ta zuwa, kuma akwai mutane kuma akwai makarantu. To wannan program din ta yi saboda ta taimaki malamai a jihohi. Na ɗaya, akwai fannin ilimi special wanda za a yi ma malaman training, wato ana kira psychosocial. Psychosocial nan kuma wato yadda za su iya zama a wayannan wurare, ko wuraren da aka yi fada ko kuma wuraren da akwai yanayin zaman da ba kamar yadda kowa ya saba ba. Ana musu training, ya musu training, sai a kai su wayannan wurare. An kai su kuma a ɗan tallafa musu kan albashinsu, a ɗan ba su wani abu a kai, saboda ya taimake su zama a wayannan wurare. Ɗaya kenan. Na biyu, akwai taimakon da ake ma ƙungiyoyin abin nan iyayen yara makaranta, wanda ake kira SBMC, wato School Based Management Committee. akwai tallafin da ake musu ana kiran SBMC grant ko ta fannin sayan kujeru ko ta fannin sayan alli ko wasu abubuwa da wanda ba babba sosai ba ba kaman don ba ta da kudin da za ta yi aka bayar na gini yanzu dai muna taimako taimako dai wanda ba zai wuce dai ko a ce ko 200,000 zuwa miliyan ɗaya taimako ko wani makaranta ta ukun kuma karantar da su ainihin su ma'aikatan ilimi yadda za su inganta ayyukansu su inganta fannin ilimi so wannan uku ne abu ɗaya uku shi ne wannan CPIP program ɗin take tema so a yanzu haka akwai makarantu kamar 114 wanda muka zaɓa za a ba su tallafi a 500,000 naira 500,000 saboda ayyukan da zai tallafa makaranta akwai wasu ke neman a ko gyara watakila za ka samu ko kan ɗakin su ne a wannan za su gyara wanda dai ba zai wuce a wannan
wato ainihin bukatun makarantun wasu kamar da ba su da kujeru kenan
akwai lokacin da muka ɗauki daraktoci na local government da daraktoci na ministry of education da daraktoci na primary board da ESES muka kai su horarwa a Kaduna su Biuma akwai wanda muka kai su a Bauchi muna da niyya akwai wanda za a kai a Ibadan don da sauransu da wayannan ne akwai su
daga jihar Katsina kuma wata hukumar majalisar ɗinkin duniya ce ta tallafa a ilimin 'ya'yan makiyaya ga rahoton da Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana
shugaban hukumar ilimin bai daya a jihar Katsina Alhaji Lawal Buhari Daura yayi bayanin irin abubuwan da ake da kuɗin da ake bayar waɗannan 'yan committee
da farko dai ina nuna godiya ta ga Allah subhanahu wataala da ya tara mu a wannan wuri yau da safiyar nan domin wani gagarumin aiki wanda aka gudanar a wannan makaranta mu zo mu kaddamar da shi yanzu ga tayar na ƙasa kamar yadda aka ba su umarni su gudanar sun gudana da shillonan ga sunanan ina gani ga jarkoki nan na zubin ruwa ga kuma uniform da kwallaye wanda tsakani da Allah wanda yana cewa wannan mutane amana da aka ba su sun kamanta sun yi aiki da abin da aka ba su
ya ce al'umma ba ta yin karatu ta taɓe domin min daren dadewa sai an ga amfanin ilimin da akai
ba ka karatu ka tadi ba karatu koda wani iri dan haka muke karfafa mu karfin gowa don Allah ku saka yaran ku makaranta su zo makaranta ba kamar ilimin yaya mata an fahimta shi yasa muke kira gare ku da Allah in Allah ya zata ku da iya aka mu na su makaranta
Alhaji Lawal Buhari Daula ya jawo hankalin iyaye da su sani cewa haƙin su ne kula da karatun yaran su
in Allah ya zata ka da dakuriya wannan haƙin ka ne nauyin ka ne ka kula da yaran ka sashi makaranta ka bashi kudin tara ka dinka miki da fam ka sai mishi da tafai in ya dawo ka bincike shi ya koya a makaranta kuma daga lokaci zuwa lokaci ka biyo zuwa makaranta ka ga me ake yi a makaranta ka lebo ka ce wa malamai sannan ku da aiki na zo ga dauki aiki ne sai wannan yana karfafa muku karfin gwiwa ba na shekara ne ni ilimi ba amma akwai kurakurai da muke yi kuma wanda ba shari'a bane mu daura ma yaro yar tabarma mu bashi roba ko dan kwano ko dan akwashi ya tafi wani gari neman ilimi yaro bai ishe sanke da kanshi ba kamar wancan yara dauke shi a kai shi wani wuri a ce ya kula da kanshi ce da kanshi in gidan giya ya je ya bar wannan mashagiyan ne ya dauki giya zuwa masa kokon shi in ya sha ya ji dadi kwanta ya bacci gobe komawa zai ba kowa ya koya ma dan shan giya ba kai koya ma dan hakkin mu ne muka yi mu sauke jama'a don haka jama'a nake kira ku da kasan murya kun gane yadda wasu daga kasashen waje suke zuwa suna tallafa mu don wannan tallafi ne da kasashen waje ya shigo gare mu mu gonatin wannan mai albarkar karshen dallatin Katsina matar da Hausa Aminu Bello Masari ya karfafa mu karfin gwiwa yake cewa duk magana daya biyu in yayi akan ilimi kudi da aka bada na kasafin kudi da aka yi na jiha ilimi aka bashi kashi mai tsoka ilimi an bashi fitiko don haka shi yasa ES da ni da shi kanshi gona ba dare ba rana zage muke mu ga ayyukan ki jama'a mu kawo diyan mu makaranta mu tabbatar da sun yi ilimi wallahi ni da kuke gani na nan gurin tukal ba kauye ne mutunan riga ne amma in ban ga maka ba ka sani an ji hoda ne mai biya ta gam Allah da ta nake hon modan dan kuma ta gon gari ga Allah woro mu ko kon dan ni ma mu kauye kan modan dan jangirde bitiya no mi wanti rijoni na ta ko dai
ko ina mai natsai rafe da ga murna ne na san da ruwa ne ta mi wani da kauye da mai mi wani dan to ono ma no men gidi ga Allah dan da nake hon bodon da bi turbo hon e kayo dan da kon dan gidi ga Allah eh an tokko yo ko da yin yo ko danga mo da ko wani ne dan gidi ne yo na san da aji ne danga nake hon wodon ko bo to to be wada ta kuga ramodo ya ha kaute
wani Alhaji Sabi Ibrahim Zango shine sakataren ilimi na kalmar hukumar Zango ya yi nashi tsokacin kamar haka
a dukkanin da yara suna makaranta daga cikin kulalin zuwa gobe ina koyarwa a Zango na iya kokari na an ga yaran nan sun yi gaba daga cikin su akwai wanda ya tafi aka ba ai sabi gurbin zuwa ya karatu da bangaren ma'aikata amma kurikin karatu ana na aka yi gaba kanwar sa ya ce gaji na jami'an nan ai ya isa abin misali yayi da take suna makaranta ba irin abin da ba ce an yi mata aurin kaza ba sai makaranta take yau Allah ya nufata ta yi makaranta tana daga cikin malaman makaranta da fitan wannan ya sa abin misali kuna kallo ne su kuma a gaban su kullum ba ya fi ne kuma ko kan haka in ce da rubutu ne ke makaranta har Allah ya nufata da rabar ta gashi tana ce kuma ta isa abin misali kuma tana daga cikin wakilan mata da aka bai aka adana wannan kudi don amfanin yara tiya na zo ina ƙara shacca na zo in gani man kan magana wannan taro ne domin na san matsayin shi da murfashi a kan kai ina zaune a baki ina tsaye a bakin masallaci cikin gari bakin masallaci jima da ina wa mai gari bayani sai wani saurayi da fulata yana kan katangar masallaci sai ya ce bayan ina bayani haka ne to kun ga matsalar da ke faruwa wallahi ba Allah nan sai ya ce ya daye na kuta ne ta tsaya fulani na ce to ne to nan ka ji ya sun ka daga shafin sai ya ce suna jin ciwo idan sun je kudu na ce yanzu kai inda dama na ɗauke wallahi yanzu har cikin dai zai samu dama zai koma yasa da an sani ce ko to abin da ya ce masa to kada ya bari ɗayan shi su wuce su kuna fita kuna zuwa wurare minti sa'a mutanen garin nan a wajen ƙasar nan ba makatu ba ne ba ta fi inda ba su karaɗa ba wasu su je ba don wasu su je fata kwal wasu su je na gaba ta inda ba su zuwa kuna ganin abin da kuke gani na tasirin harkar ilimi a rayuwa ko ka ɗauke komi a ilimin nan turancin da kaɗai da mutum saboda haka wannan ya isa aya
shi kuwa shugaban kwamitin tafiyar da makarantarwa to SBMC Alhaji Awwalu Manzo yayi nashi bayanin ne dangane da irin yawan kuɗin da ake ba su domin gudanar da irin ayyukan jin daɗi da walwalar malamai da madaliban
an kashe mana kuɗi sama da miliyan 2 a yanzu an kawo mana sunu an kawo mana kayan yara an kawo mana yunifom wannan kungiya da Allah ya taimake mu muna da yara a nan sama da 500 a nan ba can domin 15 ba to haka mun wa Allah godiya ba kuma abinci yaran mu ana ba su mun yi godiya da Allah ubangiji Allah ya kara arziki Allah ya kuma ubangiji ya ba shi gaban ta fara lafiya da Najeriya duka gaba daya
shi dai wannan tallafi hukumar UNICEF ce take bada shi domin ƙara walwala da jin daɗin makarantun primary da ke fadin jihar ta Katsina Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
kamar yadda mahukunta a jihar Katsina suke kira ga iyaye su kai ƴaƴansu makaranta mahukunta a ƙaramar hukumar Gwandu ta jihar Kebbi sun ɗauki matakan faɗakar da iyaye alfanu da ke tattare da kai ɗiyansu makaranta matakin da shugaban ƙaramar hukumar Gwandun Alhaji Ashehuwa Bagudu ya gaya Maryam Atu Muhammad cewa ya haifar da ƴaƴa masu idanu a wasu yankunan ƙaramar hukumar
mun faɗakar da wasu ƙauyuka kamar hudu waɗanda kaso a buɗa musu makarantun ne na firamare kuma muka haɗa kai ne da ES muka ba su sharuɗa na cewa abinda muka so su ba mu wuri kuma su mutanen ƙauyen kamar Langarma suka ba da wuri muka ce to su kawo yara su haka mana set biyu yara 80 suka ba su sannan muka ce to su yi runhwa su nuna alama suna so kuma suka yi aikin gayya suka yi runhwa wanda yake a halin da ake ciki yanzu mun yi proposal ita wannan makaranta ta Langarma mai tare da musu azuwa hudu waɗanda za a yi musu kai tsaye saboda nuna sha'awarsu da sun kai da suna buƙatar ilimi bayan su akwai wasu akwai Lagwardi akwai Gersu su ma waɗanda wurare na waɗanda da sun ka ce mun suna bukata mun za musu irin waɗannan abubuwan muka ce su kawo mana yara su haka wa yara ko ina dai babu inda sun haka su set biyu na aji muka ce su yi runfa sun kai aikin gayya su kai runfa kuma waɗanda makarantun nan NASA ES ya rubuta su an kai su ga Superb don su sa su cikin makarantun nan da muke da su. Da muna da makarantun ne 82 amma a halin yanzu shigowar gata muna da makarantun ne 86 a Gondo local government primary school. To abin da kudurina gaba ɗaya ina son in ga duk wanda a karamin hukumar mulki Gondo wanda isa shiga makaranta idan ya samu haƙƙin gwamnati da abiskan gwamnati ta bashi ilimi. Kuma bisa ga haka muna haɗakar da su muna aza su hanyoyin da za su yi wanda ƴan mu haka yi bukatunsu na cewa muna so a yi muna primary ko makaranta wuri kaza. To nan da zan kai tsaye ana an san muna wannan bukata saboda mutane sun nuna cewa suna da son wannan abu. Akwai ƙari shi gaba ƙwarin gaske don yanzu haka ko wace dai in ka tai da muke da su muna bi muna dai secondary school muka bi to muna yi muna zagaya su. Muka iske mahi yawa sai ka iske matan sai himmazan yawa a waɗannan makarantun ne. Kuma wasunsu da zarar sun ƙarice ba nan suka tsayawa ba mukan ba su dama su wuce har zuwa SS.
Shi ma sakatare na ƙaramin hukumar mulki ta Gwandu Alhaji Bello Bande Gwandu ya bayyana farin cikinsa game da irin goyon bayan da iyaye ke bayarwa dangane da sanya ƴansu mata a makaranta. Don jin ƙarin bayani ga sakataren ilimi na ƙaramin hukumar mulki ta Gwandu.
Eh hakikanin gaskiya an samu wannan domin babbar shaidar zan baki a halin yanzu muna da babbar secondary school wanda yake ta mata ta zalla. To a halin yanzu in kizo kikan kike tabbatar da ana samu an samu ci gaba domin muke ainihin ba su yara kuma ko wace makaranta a halin a fadin wannan jiha kitte muzakirarsa ainihin yaran mu ba saboda haka a halin yanzu gaskiya an samu ci gaba ta wannan bangare kuma babu wani abu. To kuma bisa ga wannan na san iyaye na kokari kware da gaske ganin cewa ƴaƴansu mata sun fa'idantu da irin wannan. To kuma ƙarin wannan ma shigowar SBMC da irin ƙarhin da aka ba su a wajen ganin cewa an saka yara makaranta hakikanin gaskiya taimaka ma gaya domin me da ainihin su PTA tsaye suke bisa bil haki a gaje cewa an samu cigaban da ya dace saboda haka irin matsalolin da muka samu can baya na fitintunu na yawan aurar da yara suna makaranta wannan hakikanin gaskiya wannan ya ko a wannan karamar hukuma illa ban iya bayanin wata karamar hukuma saboda ainihin ban san ainihin abin da ke gudu amma dai ga abin da zahiri abin da na sani nan to hakikanin gaskiya wannan abin an samu cigaba kwarai da gaske.
Ko akwai wani ƙarin haske da kake so a sani?
Eto babban ƙarin haske da nake so in sanar da mutane hakikanin gaskiya akwai wani shirye-shirye waɗanda ainihin wannan gwamnati take yi na ciyar da yara ƴan aji ɗaya daga aji ɗaya zuwa uku wanda ke wannan shiri ne na gwamnatin tarayya saboda haka hakikanin gaskiya shirye sun kankama ganin wannan ainihin aiki ya kan ya zama reality saboda haka wannan muna kiran shi ainihin ciyar da yara domin a tsayar da yara da kuma ci gaban ilimi a wannan jaha ma'ana anan an ɗauke ma iyaye wasu ainihin hakukuka wanda ya kamata. To baya ga wannan ma akwai hukuma wadda ainihin ke tallafawa wato ma'ana UNICEF wanda ke a halin yanzu a wannan shekara sun fara ba iyaye da tallafi wanda ke abin alfahari ita wannan ƙaramin hukuma ta Gwandu tana cikin waɗannan LG guda tara waɗanda ainihin UNICEF za ta ba tallafi kuma insha Allah bi idnillahi ta'ala ba daɗewa ba ainihin za mu ga wannan. So waɗannan su abubuwa sababbi waɗanda ke annaci gaba wanda ke shi mai girma gwamnati insha Allah ya riga ya kaddamar da ainihin harkar ci su wannan kuma har an yi flag off kuma insha Allah ba daɗewa ba insha Allah za a fara. To wannan insha Allah zai taimaka gaya kware birni da ƙauye a samu ainihin ci gaba da wannan bangare alhamdulillah.
Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Nigeria.
Daya daga cikin matsaloli da suke ci gaba da addabar ilimi ko ina a Nigeria musamman a arewacin kasar ita ce matsalar karancin malamai kuma ƙwararru. Makonnin baya mun kawo kashi uku a hirar da Mahmud Ibrahim Koriye da shugaban hukumar ilimi daga Tushe ko Subeb ta jihar Kano Malam Zakari Ibrahim Bagwai. Mahmud ya tambaye shi ko hukumar ta yi wani tanadi na kawo ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin malamai.
Alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya. Akwai wannan jadawali amma an fara ne da inganta waɗanda muke da su. Lokacin da na shigo hukumar nan ran 12 da watan 6 na shekara ta 2015 kashi 54 cikin 100 na waɗanda suke koyarwa a makarantun primary da kananan makarantun secondary ba su da ilimin koyarwa. Waɗansu degree gare su amma ba fannin koyarwa ba, wasu diploma ba fannin koyarwa ba, waɗansu ma ilimin primary kawai suke da shi. Domin wajen shekara ta 2007 zuwa 2007 gwamnatin wannan lokacin ta ɗauki malamai sama da 20,000 waɗanda ba su da ilimin koyarwa. To mu da muka san menene koyo da koyarwa, muka ba gwamnati shawara cewa lallai waɗannan mutane a mai da su malamai tukuna. Zaɓi guda biyu muke da shi a lokacin, ko a sallame su, in an sallame su daga aiki ba a san abin da za su zama ba, ba a san irin bala'in da za su shiga ba. Amma tun da gwamnati ta yarda aka ce to maimakon a sallame su, kuma abinda jadawalin ilimi na ƙasa ya bayar kenan cewa mai wanda za a ɗauka koyarwa kada iliminsa ya gaza ilimin babban certificate na koyarwa na ƙasa, wato NCE. Amma maimakon a sallame su, gwamnatin jihar Kano a cikin adalcinta ta ɗauki mutum 25,000 waɗanda ba su da ilimin koyarwa. A yanzu haka suna nan a makarantu 4 masu horar da malaman makaranta, ana ba su training, za su sami irin certificate ɗin da ya kamata su samu domin su dace da kasancewar su malamai. A bara guda 2,000 daga cikinsu sun gama, amma an yaye su. A wannan shekarar ina tabbatar maka daga nan zuwa wata 2 ragowar za su gama sama da mutum 20,000. Kuma wannan abu ne wanda yake ba kowace gwamnati ce za ta iya ba, amma gwamnatin jihar Kano alhamdulillah ta iya ɗauka wannan nauyi. To a inganta abin da ake da shi tukuna. Bayan wannan akwai tabbatar da cewa wanda duk za a kuma ɗauka, to wanda yake ya dace a ɗauke shi ne. Yanzu haka matan da na gaya maka guda 1,200 waɗanda aka ba mu dama mu yi musu screening, mu yi musu jarabawa mu ɗauke su, mun yi musu jarabawa mataki 2, kuma ana nan ana makin, ba da daɗewa ba za a gama makin, domin mu tabbatar cewa malaman da za a ɗauka suna da quality. Tsarinmu shi ne daga nan zuwa baɗi, duk wani malami da yake koyarwa a jihar Kano yana da ilimin koyarwa. Sannan kuma ta ɗaya ɓangaren ana ta ƙoƙarin a ɗauki wasu, ga shi na gaya ma za a ɗauki 1,200, kuma ci gaba za a yi da ɗaukar.
Abinda na manta ban tambayi ciyaman ba, ɗazu ka gaya mana ƙididdigar ajujuwan da kuke buƙata. Kuna da ƙiyasin ɗaliban da kuke, abinda nake nufi malaman da kuke buƙata adadinsu?
Muna sosai ma kuwa, muna da ƙiyasi ƙwarai da gaske. Abinda ake so, wato yanzu muna da malamai aƙalla 58,000 ma'aikatan Subaiku. To abinda muke bukata a ƙalla shi ne kamar 80,000. In muka kai ga ɗaukar mutane 80,000, to in Allah ya da wannan ƙarancin malamai zai kau.
To da zancen ajujuwan nan da na malaman nan, can kuna bukata, wannan kuna bukata 80,000, can 50 da doriya.
Daga
ajujuwa.
50 da doriya ba. Abinda muke bukata a ƙalla block mai aji 4 kamar
6,000. Daga nan zuwa wannan lokaci ne kuke ganin cewa za a cimma wannan takidi ko wannan buri?
Eh, to da ne akwai wani wanda ake cewa wane ne da gani ha hanji, gida Hausaka ta kai wannan, wani malami da ake kira malam da gani har hanji. To ni ba zan iya cewa da kai lallai za mu yi haka daidai kamar da muka tsara ba, amma dai akwai tsarin mu.
Amma akwai zancen da kuke cewa target, yawa, duk zancen da muke aya kan kiyasi ne,
yawa, akwai kiyasi,
yawa,
muna da kiyasi. In Allah ya daga nan zuwa shekara 3 masu zuwa, insha Allah za mu inganta makarantu, za mu tabbatar akwai malamai, kuma shi yasa ake son dorewa akan mulki.
Masu haro da Allah, kamu karshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chibahiro Dodo ne wadda ya daidai da sautin shirin, a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.